أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا ما أدراك الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا تهمة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتأتي في نظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وديعتا تبتد الله أمد وكين سركي ميكوا ميكومي إرادة أمين شن الله سبحانه تبتا كشو غبا جا غبا أني محمد صلى الله عليه وسلم يومنا 20 ga watan Ramadan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yazo daidai da 11 11 ga watan 4 miladiya annabi Isa alaihi salam 2023 insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wato tafsirin wato Al-Qur'ani mai girma akwai wato ƙarshen bayani akan wato ayar da aka jajiya wanda wasu abubuwa na gani suna da muhimmanci a cikin zamu kawo su yake cewa balam ma shaddada banu Isra'ila ala anfusihim wato yayin da bani Isra'ila suka tsananta wa kansu shaddadallahu alaihim sai Allah ya tsananta musu Allah tabaraka ta'ala ya ce musu kada su yi farauta ma'ana kada su yi sudin kifi a ranar asabar to su kuma wayannan mutane rayuwar su da kifin ne ma'ana wannan kifin shi suke yin sudin sa shine abincin su shi kuma suke kaiwa wasu wajaje su sayar su samu kudade ma'ana tattalin arzikin su ya dogara ne kaco kankan wannan kifi kamar yadda mu yanzu ana kasan kaco kan tattalin arzikin mu ya dogara ne akan me man fetur to su kuma a lokacin kifin shine man fetur din su to sai ya zama fakana idza ata yawmus sabti wato idan ranar asabar ya zo sai kifaye din sai su taru gaba ɗayan su a saman ruwa
kaga kifi gashi nan akan ruwa kai hatsalle yake yana shiga cikin gari ran asabar kuma ranan asabar din ne Allah ya ce kada ayi addu'a kama ki saboda haka ran asabar din sai kifi gashi nan a bakin ruwa kacce-kacce hatsalle yake yana shiga cikin gari jarrabawa ta Allah ke to wannan malamai suka ce wato wannan ya faru ne saboda jarrabawa na Allah tabaraka wataala wasu malamai suka ce a wannan kifaye in kaga sun haduran asabar to suna zuwa ne su ziyarci wato babban shehin nan na kifaye ka san shehi wato kifaye ma suna da shehin su
na'am
eh wato babban shehin kifaye shine kifin da ya hadi annabi Yunus alayhi salatu wassalam to ya kasance a wannan garin kifin yake saboda haka ran asabar duka sukan taru su je su ziyarce shi eh aje a gaishe shi shehi ne aito to sai zama ranan asabar ga kifi baje baje malan a filin Allah ranan kuma Allah ya ce kada a yadda aka maki ran da kuma ba asabar din ba ka zo ka da ke zaka samu namiya da kyar zaka samu namiya jarabawa yake jarabawa to cin wannan jaraba sai ga gari su sai ga gari su yayin da wato lokaci yayi tsawo ana haka abun ya ishe su sai shedan yayi wahayi zuwa ga ɗaya daga cikin su yace fa Allah bai hana ku wato kama kifi ran asabar ba ya hana ku rike kifin ne kawai ran asabar amma dan ku dan yi masa tarko ran asabar a dan sa shi a dan wani loko ran asabar in ya so washi gari ladi a kama shi wannan ba a hana ku wannan ba kawai da ya tashi ran asabar din da ya ga kifi sun fito baje baje a watsi a wajen kawai sai ya toyi na rami ito wani rami rami mai zurfi sai kifaye da ruwa ita shiga ita shiga ita shiga ita shiga ita yau dai bazan kula ku yau dai bazan kula ku mai rai da koyo yau din ya kula yau dai asabar bazan kula ku sai da ramin sai ya ci kala kifi washe gari ladi yazo da sassafe yazo ya kama kifin sa ita dai ban yi ban kama dai ran asabar ba ban kama dai ran asabar amma ranar yau sai ya farauce su aka ga asabar din ya farauce su to kaga shi kuma Allah ba a manta ba shikenan da ya samu ya kama wannan kifaye masu yawa ai sai ya cika da farin ciki da jin daɗi ya tafi kasuwa ya je sai da kifi ya kai gida aka dafa aka ci yayi kyautan kifi yayi abubuwan da zai yi da mu'amala da kifi da kifi gashi nan da yawa sai banu Isra'ila suka ga abun da yayi suka ga kuma ba abun da ya same shi da asabar ta zagayo ya sake yin haka suna karin masifa ya sauka ganshi saboda haka suka bar shi ya sake yi suka ga ya tara dukiya mai yawa washi gari asabar aladi ya zo ya kama kifi ai je sai da shi kudi da yawa shikenan suka ce to mu ma wannan dabarar naka za mu fara yi shikenan da Allah ya kai mu asabar ta zagayo kowa sai ya zo to ni rani a baki biyu suka shishiga suka shishiga washe gari da sassafe ladi suka zo suka kama kifi daga ba suka ce kai asabar din kawai za mu dinga kama kifin ba tunda sun ga sun yi wancan ba abin da ya faru wannan kuma ina so in ji hankalinmu kar ka ga kana saba wa Allah ka ga ba abin da yake faruwa kai tsammanin ko ba komai ne a talala ne kawai an bar ki ne ki ta yi ba zuwa wajen bokaye ba da yan tsubbu da neman abubuwa waɗanda shirka ne sabon Allah ne kar ki ga Allah ya barki ba wai soyayya ba ne ba kuma ya manta ba ne talala ne ka tafi dai kamar a saki baka san kuma a daure kake ba kana kamar a saki kake kamar ba matsala baka san kuma a daure kake ba saboda haka randa Allah zai kama ka ba za ka yi kubuciya ba saboda haka kada mu ga muna sabon Allah kuma babu komai ai wane ma da suke bin Allah ma nafi su yadda za a yi a shi kudi ma da abun duniya samun sa ba ma'aunin Allah yana son ka ne ko baya son ka ko kadan ma ko kadan ba ma'aunin Allah yana son ka ko baya son ka a na san kowan mu anan yana so ya gane matsayin sa wajen Allah ba kowa da baya so kowa yana so ya gane wayya matsayin sa yake a wajen Allah kun ga mana duk wanda yake son ya gane ya matsayin sa yake a wajen Allah to ya duba ya Allah yake a wajen sa ko ma zuciyarka kai tunani ya Allah yake a wajen ka ma'ana Allah mai girma ne Allah abun bauta ne tabaraka Allah abun kiyaya ne to in kai ka samu haka to kai ma a wajen shi shi Allah kai din wato mai girma ne mai kima ne idan kuma kaga Allah ko oho ne a wajen ka to shikenan kai ma haka kake a wajen shi ko oho saboda ka murke wannan yana daga cikin wato ma'auni kullun ka dinga duba ya Allah yake a wajen ka saboda ka dinga girmama Allah tabaraka wa ta'ala dinga bauta masa kar mu dinga hada Allah da kowa kuma kar mu dinga auna samun abun duniya a matsayin ma'auni na Allah yana son mu ko kadan wallahi ai fara'ina su Allah ya ba wa duniya ma mafi yawa ma'ana waɗanda ya fushi da su ya rabu da su wanda yayi niyan kona su sune ma ya ba wa duniya dan haka samu abun duniya ba dama ne naka dinga wato toro ko kana doro kana tattaka kowa kana nuna kowa bai isa ba kai kawai kai ne ka isa kai awa shi sa da yawa shiga fadan Allah yake gagaran shiga fadan Allah kuma ai ba fadan Allah ba ko ba fadan duniyar nan misali ta sarkin Gombe aka ce kana da daman ka je ka shiga kai tsaye ai akwai dadi ko Gombe house din nan aka ce wane shi in ya tashi ba excuse ba wani mai tare shi haka yake shiga ai sai ka saki kallon sa wani saboda me saboda wujiri na alfarma to ballantana ba bila ba fadar Allah tabaraka wa ta'ala kaga ai dukkanin mu ba wanda zai ki a ce ya shiga fadar Allah to bari in ga mana wasu sifofi guda biyu matikar kana tattare da ɗaya daga cikin su wallahi ba za ka shiga fadar Allah sifofi ne guda biyu na farko al-izzu duk wanda yake jin shi wani abu ne to wallahi ba zai shiga fadar Allah saboda shi Allah shine al-azizu shine mabuwayi shine isasshe shine gagari kowa shine ba na gaba da shi to duk sa'ad da kake jin kanka to fadar Allah kan wallahi ba za ka shiga saboda haka wa abinda ake so tunda Allah ya ce shi al-azizu ne to kai kuma ka zama al-dalil ma'ana makasanci wanda ba komai ba to wanda ba komai ba ya zo ya shiga fadan wanda shi kuma shi ne komai kaga sai shigan ya maka sauki wannan sifa ɗaya kenan sifa ta biyu wadata kada mutum ya ji yana da wani abu ko da wasa kar ka ji kana da wani abu ka ji komai na Allah ne har ranka ba naka bane na Allah ne har rayuwarka ba taka bace ta Allah ce saboda haka kar mu yadda mutum ya dauki wannan sifa ta wadata kaga to ai yanzu ga gida daya ga gida biyu ga gonakai ga shanu ga kaza ga kudi ga wannan abun duk ba naka bane akar maka Allah wallahi ba naka bane misali in gona ce ai da ta wani ne yanzu ya sayar maka kai ma yanzu ko ka sayar ko kar ka sayar wataran sai magadan ka sun sayar haka ne ko ba haka ba in kana kuri gida ne duk wannan abin da na gaya muku haka za a yi su in waya ce kai ka sayar sai an sayar da wata rana ko mene saboda a nuna maka ba naka bane Allah yana cewa wa nahnul warithun mu ne zamu gaje komai dama namu ne
wa in min shay'in illa indana kaza'in komai na Allah daga Allah yazo kuma ga Allah zai koma wallahi komai ba naka bane kawai suna ne naka saboda haka karka ji ka daga wani abu kace naka ne dun na Allah dun na Allah to ka bar wa Allah kayansa shi shine mawadaci kai kuma kai ne mabukaci shi shine mai komai kai kuma baka da komai ɗan uwa duk wanda ya zama shi ba komai ba kuma bai da komai to wallahi zai samu shiga fadar wanda shi shine komai shi kuma ke da komai ya Allah yana kiran kansa alganiyu mawadaci kai ma kana kiran kanka wannan suna kana ganin kanka da wannan suna zaka shiga fadar Allah ba zai yi ba wallahi mu gyara to wa'ina abubuwa guda biyu ka rike su a zuciyarka wallahi ko wasu wasi na shedan yake damun ka a ranka na baku wannan in dai baka jin kai wani abu ne a rayuwa in dai baka ganin ka mallaci komai a duniya to wasu wasin sai ya barka zai fita dama da wannan shedan ke halaka mutane saboda shi ai ya ga kansa ne akwai wani suna wanda muke aiki da shi kuma sunan Allah ne kalman ana ni wannan Allah ne ana an gani Allah ne la ilaha illa ana Allah ce babu abun bauta da cancanta sai ana ni to haka ya Allah zai ce ba kansa ana kai ma ka ce kanka ana ni kai waye kai babu ne abu Allah yana ana kai ma kana ana kuma da za ka yi wa kanka adalci sai ka dauki kalman anta ma ka mayarwa Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana yanzu kaddara sai ka dauki naira 10 ka bani ko 100 kar ka yi tsammanin ka ba wa Haruna ka ajiye ka ba wa Allah ne tabaraka wa ta'ala ka ba wa Allah saboda Allah yake cewa man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba wa Allah rance mai kyau saboda kar ka gani kawai ka bayar dan Allah kuma Allah ka ba wa saboda ni din ai babu ni saboda fadin qur'ani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu wani abun bauta da cancanta sai kai Allah ne anta shi ma da baya nan shi din ma Allah ne shi ne Allah la ilaha illa huwa wa shine wanda baya nan aiko to huwan shi ma Allah ne tabaraka ta'ala saboda haka yan uwa abinda ake so kai dai ya zama babu kai babu kai kar ka ga kanka mana ga kanan da gaske ga kanan amma kuma a haƙiƙani kai babu kai to yanzu misali yanzu in ka dage kana nan dukkan mun nan ba wanda za a cire shekara 150 a cikin shekarunsa a ce yana wannan duniya ko akwai babu ba wanda kuma za ka kara masa shekara 150 yana wannan duniya akwai to ai kaga babu ne dama kai babu ne a karamar Allah babu ne kuma ikon Allah da yanzu zan ce maka to da kace kai din to ina kake sai dai ka nuna min kai sai ta wani ai kanka ne kai din ina kake sai ka nuna min kirjin ka ce wani kirjin ka ne kai din ina kake in ka nuna min kafa a ce wannan kafan ka ne kai din ina kake ai kai babu kai ne Allah shi ne saman mu an gane saboda haka a mu ya da girman kai wata rana wani bawan Allah ya ja wani hadisi yayye ya fasara hadisin ya gaga manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da girman kai daidai da ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna me ne girman kai shine manzo Allah ya faɗa abubuwa guda biyu sune girman kai yace rena mutane da kuma jin gaskiya shine girman kai dusa da ka rena mutane baka ganin kowa da kima to kana da wato babbar wato alama ta girman kai guda ɗaya da ka haɗu da ɗaya kuma
ta wato wato kin gaskiya shikenan ka zama cikakken mai girman kai. To wayannan sifofi guda biyu na girman kai idan na ƙasa da kai kana kallon na ƙasa da kai ne, na sama da kai kana kallon na sama da kai ne, to dole sai ya zamto mutum yana kallon to in na ƙasan fa yayi magana da kai kai yaushe ma ka aibe ka, ka kare na shi kuma mutum ne. In na sama da kai ne kana kallon sa ba komai ba, to ka ka samu wannan sifa wanda ba a so. Saboda haka ɗan uwa dole wani fana'in da ba a so dai shine dole za a yi saboda a samu a riski Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya samu dace. Saboda haka a wayannan mutane kawai ganin Allah tabaraka wa ta'ala bai musu komai ba, sai suka ci gaba da su din su ranan Asabar din ma. To yayin da haka ya ci gaba, Allah kuma ya hana suka ci gaba da yi, kawai shikenan Allah tabaraka wa ta'ala. Wato a lokacin mutane sun kasu kashi uku, ba dukansu ne suka dinga yin su din ba. Kaso na farko sai suka dinga yin su din, suna kamun kitiran Asabar din kawai, komai ma Allah zai yi yayi, subhanallah. Kaso na farko. Na biyu kuma sai suka dinga musu nasiha, ku daina fa, kar ku ga an muku jinkiri fa, akwai matsala fa, kar ku ga an muku jinkiri, akwai matsala fa, suka dinga wa'azi. Na uku kuma su ba su yi su ba, kuma ba su yi wa'azi ba. Ba su kama kifi ba su hana ba. To Qur'ani a kamar yadda yake a cikin suratul A'raf ya sanar mana cewa an halakar da wato wanda suka yi su, an halakar da su suka. Waɗanda kuma suka hana, suka dinga hanawa, suna ta faɗa, suna nasiya, a daina fa, a daina fa, su kuma Allah ya tsiratar da su. To sai Qur'ani bai ambata mana na ukun ya aka yi da su ba. Waɗanda su ba su yi su ba, ba su hana ba. Amma su ma malamai sun tafi a kan cewa lalle su ma halaka suka yi. To a nan jan kunne ya zan mana shi ne muna da mata. Muna da me? Mata. Mata kuma Allah ya yi su da taurin kai. To abinda nake jan hankalinmu shi ne kada mutum ya ce ai nayi na gaji. Kul ma dama tana ƙarƙashinka, matuƙar tana ƙarƙashinka, ko ma dama kai kake nemo abinci ka kawo ta dafa a ci, to dole ka zama mata mai nasiha har ka mutu. Randa ka mutu, to ranan ne ka sauke nauyi. Amma kaga ce nayi ai sallan ne bai dame ta ba. Kul ka kula da karatunta na addini, ka kula da sallolinta, ka kula da yanayin mu'amalanta da yadda take gudanar da addini, saboda ku an fusa kun ahlikun nar. Ku kiyaye kawukanku da iyalanku daga shiga wuta. Saboda haka mutum ya tama matarsa nasiha yana jan hankalinta, kar ya sa ranan da zai gaji nayi na gaji, to ya zan yi da ita? A'a, katai, shi wannan hujja ne a gare ka, ai ka gaya mata ki kai, kuma baka gaji ba, ka ta faɗa har Allah ya raba ku, tunda akwai ranar rabuwa, ko ba komai dai ka mutu ba shikenan. Saboda haka mu ta faɗa, kada mu daina. Kuma duk ƴan uwa wanda wajibi ne musu nasiha, to musu nasiha. To wannan shine saboda kar mu zama daga cikin wato wanda suka halaka din. Allah ya samu dace. Wannan shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa wayannan mutane kunu qiratan khasi'in, ma'ana ku zama birrai, wato ababen nisantarwa daga rahamar Allah tabaraka ta'ala. Wa iz qadartum nafsa.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله تبارك وتعالى يكتب wa idh qataltum nafsa wato ka ambata ka tuna yayin da kutina yayin da kuka kashe wato nafsar rai faddara'atun fiha sai kuka dinga tunkudeniya a cikin wato wannan rai din wa'annan su ce mu ba mu kashe ba ku ne kuka kashe wannan su ce wala mu ma atafau ba mu muka kashe ba ku ne kuka kashe shine faddara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah zai fitar da abinda kuka kasance kuna koyi ba wato masu tafsirin Qur'ani suna gabatar da wannan a wato wannan aya cikin wato jeran ta munanan ayyukan bani Isra'ila yana daga ciki wato sun kashe ɗaya daga cikin su wanda ake kiransa Amil shi wannan Amil mutum ne mai kudi yana da dukiyar gaske to kuma sai yayi nisan kwana sosai to akwai ƴaƴan babbansa sai suka yi gaugawan a ce ya mutu mana ya mutu mana ya mutu bai mutu ba su burin su ya mutu su gaje shi tunda bayi da wasu ƴaƴa kuma ga su ƴaƴan babbansa ne to ya mutu mana su gaje shi to sai yayi nisan kwana bai mutu ba suka ce kai ya kamata mu je mu kashe shi kawai mu samu wannan dukiya ta dawo hannun mu gaba daya shikenan suka je su suka far masa cikin dare suka damke shi suka yanka shi suka tafi da shi can wani gari cikin dare wani gefe can wani kauye haka cikin wasu mutane suka je suka jefar da gawansa gari ko na wayewa sai suka ce to ina wanin ina wanin wato nan akwai wani zatan ansa da zan bamu duk wanda aka masa sata musamman sata ko wani mummunan wani abu ku dinga riƙe sirri wani bawan Allah yana gaya min da shi abun ya faru wato sata aka masa sai gari ya waye sai bai gaya kowa ba can sai ya ji maganan taɓulla wallahi da maganan taɓulla sai aka ce da wanda aka ya ji magana a bakinsa sai ce wa ya gaya maka sai ce a bakin wani naji aka je wajen wani aka ce kai wa ya gaya maka ya ce a bakin wani naji aka je wajen wani kai wa ya gaya maka ƙarshe wallahi sai da aka je kan ɓarawon da shi ya yi sadan kuma shi ya fito ya ce gashi an yi wani kaza kaga rike sirri ya jawo an kama ɓarawo ba a sha wahala ba to amma gari na wayewa akwai wani matsalar wani makwabcin an shiga an masa sata wallahi ransa ya ɓaci da ya fito da asubahi masallaci Allah ya tsine uwar ɓarawo Allah ya tsine uwar ɓarawo kaga ma ita uwar ba abun da ta yi ma kawai dan ta aihi ɓarawo shikenan ya shafe ta ita ma to kaga wannan wani ma maƙiyin ka ne sai ce madalla ai in ni na ce ya bani ba zai bani kaga sa maƙiyin ka ya ma dariya ya ma madalla kuma ya yi farin ciki ma abin da ba ma buƙata kenan a ce maƙiyin ka ya farin ciki a baka buƙata to kar ka bayyana kawai kai shiru ka ɗauka kawai Allah ya sa ma rabuwa da wannan shehu alkhairi kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba sai ka ta ce wa mutane gashi gashi kai shu kitimal musiba shi kan shi koyar musiba din yana da ladan sa amma wani ko ciwon kai ya dame shi sai ya cika duk angon wallahi kai na kuma ciwon shi to kana kawo karar Allah wajen dan adam me zai iya maka da ma mai chemist ne wanda ake bukatar magani a wajensa babu laifi amma ha kawai a cikin majalisa wallahi ai rabona da kwandala an jima wallahi ba abu da za su iya maka illa iya sai an koma gefe a ce ta bani ba talauci wallahi yanzu kan ya zai yadda zai jiya ma ya ce gidansa ba a ci ba kaga ya tallata ka kuma kai ka tallata kanka murke sirri wallahi yawa yawa masu musifu mu muke yada su sai su yada kan kaddara yanzu wani abu zai fito maka na maru kaga ji ai a koye fito tunda ba kan fiskan kai ya fito ba da sai kai shiru kowa ya dace kar ka ga kowa Allah ba jima zai yi ba amma dala zo gari wallahi maruru ne wallahi ya fito ka tallata wanda ka tallata wanda kullu ya maruru naka wallahi da sauki sai ya abu he tunda ka bude he ta jima kuma to ka bude ai he da ne wata biyu da wannan abu ai zan lafi wata biyu da kai shiru mal ka dan samu turare ka dinga sawa akan ka ai duk Allah ya yi maka saboda haka mu dage wajen boye sirri saboda me saboda kada makiya su samu wato daman yi mana dariya to wayannan mutane yayin da suka kashe wannan dan uwan nasu mai dukiya gari na wayewa sai suka ce ina wanin mu ne sai suka dauki hauka suka daura kansu ina wanin mu shikenan ina ku gaishe bane aka je gidansu ai baya nan shikenan maza aka bazama cikin anguwa su kuma sun san su suka yi abun aka bazama cikin anguwa duk aka duba baya nan aka ce to ai aje wasu ƙauyuka ne wanda ba suke kusa da nan ana zuwa wani ƙauye sai aka same shi a tsakankanin wasu gidaje sai suka ce a tafau dan uwanmu ne kuma ku ko kashe mana shi saboda haka dole sai kun biya diya dole kuma sai an dauki kisati sai an yanke hukunci aka tattaro aka zo wajen Annabi Musa ya annabin Allah wa'innan sun kashe mana dan uwanmu kuma bamu yadda ba su kuma suka ce wallahi wallahi basu yi wannan kisan ba to haka dai suka ta jayayya tsakanin su Annabi Musa da suka gaya masa haka shikenan sai ya ce to yanzu abin da za a yi maza ku yanka saniya suka ce yanzu za mu kawo maka batun an kashe mana dan uwa sannan kuma ka dinga magana wai mu yanka saniya to shine a ayat da Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tazbuhu baqara Allah yana umartan ku yanka saniya to shine na wai zakala Musa
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الله تبارك وتعالى يتي أتو كتنا يعين دا أني موسى يتي قيعوا متاننسا إن الله يأمركم للي الله ينا أمرتنكو كيانك ثانية sai mutanensa kalu a tattakizuna huzu'a mutanensa suka ce ha izgini za ka yi mana ma kawo maka cewa an kashe mana dan uwa ka bi mana kadu sannan kana cewa mu yanka saniya a tattakizuna huzu'a izgini za ka yi mana kala a'udhu billahi annabi Musa ya ce ina neman tsarin Allah an akuna minal jahilin in zama daga cikin wato jahilai wato almustahzi'in wanda suke yin izgili domin ba mai izgili sai jahili ni kuma ina neman tsarin Allah in zama daga cikin jahilai to yayin da suka fahimci cewa lalle wannan lamarin Annabi Musa fa wato mafita ne akan wannan kisan da aka yi musu da suka fahimci haka shikenan to a lokacin da sun dauki kowace saniya ma suka yanka tunda saniya kawai aka ce su yanka da kowace saniya suka dauko suka yanka shikenan ya isa amma sai suka tsananta wa kansu suka ce
qalu du'u lana rabbaka رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ
قال قلنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون الله تبارك وتعالى يقول سوى بنو إسرائيل يسوك قل قلنا ربك وروكر من أبينج جنك يبين لنا ما هي يبين من وي وشئ الإنسان ياتي ma'ana ya shekarunta yake qala musa annabi musa yace inna wallahu yaqulu allah tabaaraka ta'ala yana cewa inna ha baqaratun wato wannan saniya ce la faridun ba tsohuwa bace wala bikrun kuma ba budurwa bace awanun baina zalika aka tsaki take ma'ana ita ba budurwa ba ita kuma ba tsohuwa ba faf'alu ma tu'marun ku aikata abin da aka umarce ku da shi na yanka wannan saniya ku je ku nemo saniyar da ba tsohuwa ba ba kuma budurwa ba ku yanka ta sai suka saki tsananta wa kansu to mu je qaluna rabbaka
qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu in فَاجِئُ اللَّوْنُهَا تَصُرُّ النَّاظِرِينَ
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاجِئُ اللَّوْنُهَا تَصُرُّ النَّاظِرِينَ بَنُو إِسْرَائِيلَ سُكَ سَاكِ cewa ادْعُ لَنَا رَبَّكَ roƙar mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha yanzu mun ji ba tsohuwa bace ba kuma budurwa bace to ya launin ta yake ya kalan saniyan yake eh tambaya ce ta mabudin wahala yanzu launin saniyan suke so a gaya musu annabi Musa yace innahu Allahu yaqulu Allah yana cewa innaha baqaratun wato wannan saniya ce safara'un wacce take yar ana ma'ana fatsi fatsi e faqiul launuha launin ta kuma na fasi fasin ya tsananta e yar ana ce sosai matika tasurrun nazirin kuma tana farantawa masu kallonta tana burge su saboda kenta na
qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alayna wa inna insha Allahu lamuhtadun
qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna al-baqara tashabaha alayna wa inna insha Allahu lamuhtadun banu isra'ila suka sake cewa roƙar mana ubangijinka yubayyin lana ma hiya asa'imatun am amilatun wato ka roƙar mana ubangijinka ya bayyana mana yaya saniyar take wai asa'imatun irin wanda ake sakewa tsakanin duwatsu ta yi ta kiwo ne ko kuma wacce ake aiki da ita ne na huda da sauran ayyukan wato bar ruwa innal baqara kaga wannan saniya da kake gaya mana tashabaha alaina wallahi yanayin sifanta ya rikitar da mu bamu gane wacce ake nufi ba amma wa inna insha Allah amma mu din nan da kake gani in Allah ya yarda lamuhtadun Allah ya da za mu gane wannan saniya mu shirye mu gane ta hadisi ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anza Allah yake cewa yace wato
da ba dan sun ce insha Allah ba, da har abada sun dinga tambayan saniyan ana ba su sifa, ba za su gane saniyar ba. To amma kawo kalman insha Allah da suka faɗa, to albarkar insha Allah to shine ya zama za su gane saniyar, kuma tambayen su akan saniyar ya kare. Wannan kalma ta insha Allah mu rike ta. Wala Qur'ani yana cewa wala taqul li shay'in inni fa'il zalika gadan illa insha Allah. Kar ka ce gobe zan yi kaza sai ka ce insha Allah. Amma wani zaka ji shekara mai zuwa kuma za mu yi kaza, kuma ko insha Allah baya ka. Shekara mai zuwa ta kace ai gobe nan ma an ji wannan ma ba naka bane. An ji wannan ma ba tabbas zaka kai. Ballantana gobe, ballantana wallahi sai mun dawo za mu yi kaza, ka ce insha Allah. Komi kar mutum ya manta, waskur rabbaka idza nasita, komi kar ka manta insha Allah. An gane, ka ce insha Allah, insha Allah, insha Allah. In Allah kai ko rantsuwa kai, idan kana so kan rantsuwanka yawanci ya dinga zama ka fara a kanka, ka dinga haɗa da insha Allah. Wallahi in baki wannan abun baranki zai baci insha Allah, shikenan. In ma bata yi ba ran nata bai baci ba, dama kata insha Allah ne, shikenan. Amma wallahi in baki ba sai na bata miki rai, to ka'ida ne in bata yi ba ka bata mata rai. In ba haka ba za ka yi azumi uku, wato ka rantse ka ce wallahi in bata yi ba sai ka bata mata rai, kuma ta bata yi ba kuma baka bata mata rai din ba. Amma da ka sa insha Allah shikenan, to a dinga sa insha Allah a cikin lamari. In Allah ya so, in Allah ya so, shikenan. Sai ga abubuwan ka sun zama da sauki. To shine saboda haka suka ce insha wa inna insha Allah la mutul. Na ala inna wa yaqulu.
Qala innahu yaqulu innaha bakaratun la zalulun tusiru al-arda wa la tas'il harfa musallamatun la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi. Azabahuha wa ma kadu yaf'alun.
Ala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusiru al-arda wa la tasqil harata musallamatun la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa qala annabi Musa yace innahu Allah yaqulu, shi Allah yana cewa innaha baqaratun, wannan saniya wato wata saniya ce wacce la zalulun tusiru al-arda, noma da kuke tambaya ko huda ba ta yi, ita ba mai yin huda ba ce, ita ba mai yin noma ba ce. Wala taskil har sa kuma ba ta shayar da gona, wato mutanen da ke region suna da zurfi, to sai zama igiyar region za a daura wa saniya ne a jikinta ko a kafanta, sai a kada ta, to tana tafiya sai zamto gugan kuma yana tafowa, yana tafowa. In an je inda gugan ya zo, to mutane su kama su fidda gugan, saniyar kuma ta tsayawa ta jawo ruwan kenan, sai a sake dawo da ita bakin rijiya, sai a sake ɗiban ruwan. To haka sai a dinga shayar da gona kai da wannan ruwa ɗin. To saniyan ba ta wannan aikin ba, ba ta huda a gona, sannan ba ta shayar da wato abin da ya shafi wato amfanin gona. Musallamatun lashe tafiya, mato ta kukuta ita wannan saniya daga dukkan aibuba da kuma gurabin ayyuka, ma'ana inda za ka ga wajenta ya kotse saboda aiki, duk babu wannan a jikinta. Lashiyata, babu shiyata tattare da wannan saniya. In an ce shiyata, masu kiwon shanu, idan saniyanka ta ji ciwo, saniya in ta ji ciwo a jikinta, ma'ana kamar wata saniya ya kuwa ta huda ta, to in ta huda ta in wajen ya yi jini, to idan wajen ya warke, idan saniyar baka ce ko wata kala ce to fatan da zai fito inda aka huda din ba kalan sa ne zai fito ba zai fito fari ne to wannan fari shine shiyata to wannan saniya ba ta da shiyata ma'ana ba ta da fatan da ba nata ba duk fatan ta kulle ba a taba huda ta ba ballantana wani tabo ya fito yar ana ce saniyar fari fari ce haka take an gani laciya tafiya qalul ana ji'ta bil haqqi suka ce to a yanzu ne ka zo da gaskiya yanzu ne ka mana bayani muka gane abin da kake nufi saboda haka yanzu zamu bazama mu je mu nemo wannan saniya duk inda take saboda haka suka bazama cikin wato kauyuka da cikin birane neman wannan saniya tunda sun ji shekarunta sun ji launinta sun ji komai game da ita shikenan suka neme ta suka same ta a wajen wani yaro mai biyayya ga mahaifiyarsa suka saye ta kuma da cikin wato fatanta na zinari wato yadda labarin yake yace kana wahidun min salihina wato wani daga cikin salihan da salihan bayi zai rasu sai zama yaron sa guda daya yaron kuma jinjiri ne kuma ya zama bayi da abun da ya mallaka a duniya shi wannan mai rasuwa sai saniya sai dauki wannan saniya sai ya tafi jeji da ita sai je jeji tsakiyar jeji tsakanin duwatsu sai yace ya rabbi ibrahim ko ya rabba ibrahim wa ishaqa wa yaquba astawji'u indaka baqarati hadhihi idza kabura waladi sallim halahu yace ya ubangijin ibrahim da ishaqa da yaquba ina baka ajiyan wannan saniya tawa idan yaro na ya girma ka bashi saniyar a matsayin gadon babansa to wato jero wa'annan sunaye na annabi ibrahim da ishaqa da yaquba wato tawassuli ne su wa'annan Allah yana son su Allah ya zabe su to shi a matsayin sa na salihin bawa ba yana kuri da kansa ba baya ganin kansa a bakin komai amma sai ya kama ya kira sunan rabbu sunan ubangiji sai ya kira manyan manyan masoya Allah sai ya kama kafa da su sai ya ce to yana bada ajiyan wannan saniya ga Allah tabaraka ta'ala idan yaron sa ya girma a mika masa wannan saniya shikenan yaro ya girma ya zama salihin yaro mai biyayya ga mahaifiyarsa sai ya zama idan gari ya waye zai dauki gatari ya tafi jeji ya je ya yiwo babban dami na ici idan ya zo ya kasa icen ya sayar sai ya raba kudin kashi uku kudin sai ya raba kashi uku kashi daya zai ci kashi daya kuma zai kai mahaifiyarsa ya ce masa gashi kashi daya kuma zai sadaka da shi kudin kashi uku zai raba su daya ya ci daya mahaifiyarsa daya kuma ya sadaka da shi idan ku dare yayi to yakan raba daren ma kashi uku kashi daya zai yi bacci kashi daya kuma zai zauna wajen mahaifiyarsa yana kula da ita yana duba ta kashi na karshe kuma zai bauta wa Allah tabaraka ta'ala har zuwa asuba aikin yaron kenan mahaifiyarsa ta tausaya masa ta ga irin halin da yake cikin kuma da kokarin da yake da shi tace to ina ga abin da za a yi tunda yanzu ka kawo hankali kuma ka girma ka tafi jeji kaza mahaifinka ya kai saniyar ka wan jejin kuma ya ba wa ubangijin Ibrahim annabi Ibrahim kenan ajiya ya ajiye maka wannan saniya a can saboda haka idan ka je wajen wannan saniya ka ce mata ka ce in ka je wajen wannan saniya ka ce ya rabba Ibrahim wa ishaqa wa yaquba sallimni baqarati ka ce ya ubangiji Ibrahim da ishaqa da yaquba na zo a bani saniya ta yayin da yaro ya je wannan jeji sai ya faɗi yadda mahaifiyarsa ta faɗa masa sai ga saniyar ta tafi tana zuwa ba ta tsaya ko ina ba sai gaban shi sai saniyar take ce masa ka hau bayana sai ce a mahaifiyata ba ta ce min hau
wato a bayanki ba, saboda haka ba zan hau ba. Sai ta ce, ai da ka hau kan bayana, da ba za ka iya da ni ba, ba za ka samu iko a kaina ba. Shikenan ya kama saniya ya tafi zuwa wajen mahaifiyarsa, ta ce, to kaga baka da kuɗi, baka da yadda za ka yi, saboda haka ka tafi da wannan saniya, tunda ta riga ta gama ƙoshi, wato akwai shanun da ake sake su a cikin kurmi, banda yanzu da ke duniyarmu ta zama wata iriya, amma shanun akwai wanda ake sake a cikin kurmi kawai su ta kiwo, in suka ji ishi ruwa su je su sha ruwa, ta kiwo kawai, dama in ba naka bane ba shikenan ba ruwanka da su, wanda kuma nashi ne ya san nashi ne, za ka yi wata guda baka je ma ka dube su ba, dama ba sa gusa da gonakai, kurmi ne dama duwai wurtsu ne kawai. Tuwanan suke da ke lokacin duniyan da lafiya ƙaramu, amma shekarun baya bayan can ma duk ana yin abun, kawai yanzu ne abubuwa duk suka zama yadda suka zama, saboda abubuwa sun yawa na sabon Allah tabaraka ta'ala, sai amincin ma ya zama ya gagara babu shi. To shikenan tace maza ka je ka sayar, amma idan ka je ka dinare uku kawai za ka sayar, ka sayar dinare uku, kuma nan ma ka zo ka wa bi habi salatin dinare hadhil baqara samanuha salatin, wato wannan saniya kudinta dinare uku ne, ka je ka sayar, kada ya gaza haka, kuma kada ya fi haka, kuma kada ka yanke cinikin sai ka zo ka shawarce ni. Shikenan da ya zo kasuwa, sai wani mai saya ya zo shi ya ce, nawa ne wannan saniya? Sai ce, an ce min in sai da ita dinare guda uku, nan ma sai na yi shawari. Sai ce, to kar ka je ka yi shawari, zan baka dinare shida. Sai ce, a dole he dai in je in yi shawari da mahaifiyata. Sai ce, to je ka je ka yi shawari. Ya tafi gida ya je ya ce mamarsa, wannan saniya fa an saye ta dinare shida. Tace, to koma ka je ka karɓo kuɗin, amma kada ka karɓa sai ka yi shawari da ni. Ya zo ya ce, to a bashi dinare shidan, amma da sharaɗin zai yi shawari da mahaifiyarsa. Sai wannan mai saya ya ce masa, to yanzu kar ka je ka yi shawari da mahaifiyar takan, zan baka dinare guda goma sha biyu. Ina sai ta dinare guda goma sha biyu? Sai ce, a'a, har sai na shawarci mahaifiyata. Sai ƙara kuma wajen mahaifiyarsa ya ce, ai wannan mai saya ya ce ya saya dinare goma sha biyu. Ta ce, kai, wannan anyan ba mala'ika ba ne kuwa? Idan ka koma ka ce masa, mamata ta umarce ni in shawarce ka, shin wannan saniya kan a sayar da ita ne ko kar a sayar da ita? Shikenan da ya dawo sai ya ce masa, to mahaifiyata ta shiga kokonton cewa anyan ma kai mutum ne, kawai ta ce ina in shawarce ka ne, wannan saniyan kan mu sayar da ita ko kar mu sayar da ita? Sai ya ce, to ka je ka gaya mahaifiyarka kar a sayar da wannan saniya, ku rike ta. Annabi Musa zai aiko mutanensa, za su zo su za su saye ta da kuɗaɗe masu yawa cikin fatan ta zinare za a sayar da ita. Saboda haka sai ya zamto sun koma da saniya, sun je su riƙe saniya suna kiwatawa. To yayin da aka yi wannan kisa da Banu Isra'ila suka fantsama cikin wato neman wannan saniya, da suka zo wajen wannan yaro, sai suka samu saniyar yadda aka sifanta musu ita, to ita ce. Saboda haka suka tambaya, nawa? Aka ce, to ita wannan saniya kuɗinta sai dai a yanka ta a feɗe ta cikin fatan ta zinare, na zinare shine kuɗinta. To kuma haka aka yi, aka yanka wannan saniya aka feɗe ta, suka dinka ebo zinaren su dukiyarsu suna zubawa, sai da aka cika fatan makil. Yaro ne saboda biyayya da Allah ya yi wa, wato biyayya da babansa ya yi wa Allah tabaraka ta'ala, da biyayyan da mahaifiyarsa ta yi wa mijinta,
da biyayyen da ta yi wa Allah tabaraka ta'ala, yaro kuma biyayyen da ya yi wa mahaifiyarsa, ya zama mawadaci ne arziki. Shikenan ya suka yanka saniya. Da suka yanka saniya suka ga Annabi Musa, to mun yanka saniya. Sai ce to ku zuli sana, ku rike harshenta, ku dauki harshenta, ko kuma bindinta. Ajabu zanabi hakinan, wato bindinta. Ku daki wannan matacce wanda ya mutu, ku dake shi da wannan harshe din ko kuma bindi din. Shikenan suka dauki harshen wato wannan saniya, suka bugi wannan matacce. Da suka dake shi kawai sai ya tashi, sai ya zauna. Ya zauna jikina zuba, jini na zuba a jikinsa. Sai suka ce, wani? Yace na'am. Wani ne ya kashe ka? Sai ce, ƴaƴan babbana ne, wani da wani su zo kashe. Ko sai kuma ya mutu. Wani da wani ya faɗi sunayensu, kin sai kuma ya mutu. Da ya koma ya mutu, shikenan wayannan mutane aka kama su. Aka kama su, aka tsare su, aka kuma hana musu gadon da suke kwadayi. Kuma wannan sai ya tabbata addinin Musulunci. Duk wanda ya kashe wanda zai gada dan ya gaje shi, to ana haramta masa gadon wannan. Har yanzu haka wai yake. Babanka ne ya kiye mutu kuma yana da dukiya. Sai kai kokari kace to bari kai kokari ka aika shi lahira saboda a gajiwa kai gajiwa nan dukiya. To kai je wannan dukiya wallahi haramu ne. Kai ba za a baka wannan dukiyar ba. Kai baka da gadon babanka. Kai. Ka gaggawan ya maka amfani? Bai yi amfani ba. Saboda haka dole mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala saboda mu zauna lafiya. Kaga yanzu sun jawo an kashe su saboda sun kashe rai, an kashe su, sannan kuma an haramta musu dukiya. To Allah ya ce, yadda kuka ga mun raye wannan mutum wanda da ya mutu, haka nan yuhi Allahul mauta, Allah yake raye matattu. Wato wanda ya raye wannan mutum guda ɗaya bayan an kashe shi, haka yake raya dukkan wanda suka mutu, zai raya su da kudurarsa tabaraka wa ta'ala. Warikum ayatihi, Allah yake nuna muku ayoyinsa, hujjoji da za su nuna muku iko na Allah tabaraka wa ta'ala, la'allakum ta'qilun, ko za ku hankalta ku lura da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala. Kusan Allah mai iko ne akan raya dukkan wa, wato wani matacce, Allah mai iko ne yayi abin da ya ga dama a sa'ad da ya ga dama, ba kuma wanda zai hana shi ko ya tare shi tabaraka wa ta'ala. Allah ya sa mu dace, la rufa mana asibina lahira wa bi zamu tashi sun ma'asar kulubu, Allah ya dafa mana, Allah ya kara mana san Allah, san manzan Allah, san bayin Allah salihai. Akwai tambayar? Allah ba tambaya, salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, luwa Allah mu ra ku hadiya ga magabatan mu, Allah ya gafarta mu. Alai Allah rufa mana asiri, Allah rufa mana asiri, Allah ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ba mu wadata da arziki, Allah ba mu ilimi mai yawa mai amfani, Allah raba mu da ilimin da ba shi da amfani, Allah rufa mana asiri duniya da lahira, dukkan damuwoyin mu Allah ya yi, dukkan bukatun mu Allah ya biya, saboda Allah ya wa mu sallallahu alaihi wasallam, bukatun masu roƙon mu addu'o'i, saboda Allah ya wa mu sallallahu alaihi wasallam, bukatun masoyan mu, matattunmu, iyayenmu kenan da malamanmu, lajikansu, la gafarta musu. Mu da muke raye, Allah sa mu gama da wannan duniya lafiya, Allah sa mu cika da kyau da imani, barkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makiyanmu Allah kariya su, Allah kada ya faranta musu rai akan mu, saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
makiyayin Allah karya su, Allah karya faranta musu rai akan mu saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ce makiyinka shedan shine babban makiyinka da shi da rundunarsa. An gane ba wani ake nufi ba shedan. Rundunarsa, rundunar kuma akwai mutane. Shedan an gane, sannan akwai kuma aljanu. Saboda haka dukkansu Allah ya kiyaye mu daga sharri. La rufa wani asiri duniya da lahira. Marasa lafiya na gida da asibiti Allah ba su lafiya. Labasu lafiya. Masu juna biyu Allah sauke su lafiya. ‘Ya’yan kuma Allah ba da nagari. Saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukkan sana’o’inmu Allah ya buɗa mana. Kowa da harkarsa na samu Allah ya buɗa masa. Kunci talauci Allah ya raba mu da shi. Saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu ‘ya’ya salihai, jagorori a cikin addini lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa rayuwarmu ta amfane mu, ta amfani waɗanda za su zo bayan mu saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya jara mana zukatanmu, Allah ya jara mana zukatanmu, Allah ya sanya mana ikhlasi da soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu da zukatan iyalanmu da ‘ya’yanmu da zuriyarmu. Lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.